sido apertura de parte de cada buena atendida de gran importancia, sobre la semana de la carácter. Como pueda acá en el país, me llega a la carácter, que es mi destino a través de un poco de un tiempo. Al parque han metido, que cada uno suba a la primera, y ha rodeado a este campo de año. Y me van a hacer, la trama de aquí, hasta el poco, y se ha hablado de la arte. Yo voy a decirle a mamá, que en la primera parte, que vamos a hacer un poco de la gente frente. Sin hablar de esta mamá, que ha rodeado de la gente. Amman bukan al-amal di sini hadang Al-Quran. Jadi bersabu daya wansi akan ini karatu ahadat Al-Quran. Amman iran kabu kita bukan iwane menegati kita nasi keadaan si wansan bapak ini. Ini kata pasti kita dikit lama ada di Al-Quran. Dia nagadu wansi aku wansi di senjaya. Mimi ini kandang Al-Quran. Dia nagadu Al-Quran amannya agadis. Sabuda yang tak akan menjadi Al-Quran di bawah. Sesi itu kata ya, ia kayu untuk semua di mampang kamba. Ada kawan hanya apa aji, wan kita mencuan aji hanya hadis Al-Quran di kau luar daraja. Ya ya dah ini semua kita mungkin susu pun tak punya. Ada yang sih. Si ada muna asyikan seiringnya ada zaman yang dia. Akhirnya dia berkata mamai, dia pun tinggalkan Al-Quran ini. Rana Bhutani ini sekarang tidak berdua cintun ke kesatik si mahat dari akwari di Rana Bhutani. Amma akhirnya dia berkata mamai, tinggalkan ini kata-kata. Maka kata yaran sehingga makanan kontak pun terlalu depan sehingga makanan Bhutani. Tapi sekarang Al-Quran ini. Bermakna sama kata Allah. Ini nanti sekolah ni wanita sama ini nanti. Saya kerjanya itu musuh kepada kita. Usia Allah itu macam itu. Hati kita nama Allah. Tapi dia awak buat apa dia? Siapa nak awak mana? Amat siapa dia pun tak ada jadi. Semua kita nama Al-Quran. Tapi dia orang dari sini. Mana sini yang ada mengkabulnya atas Al-Quran. Waktu mana ya rasa apa tidak sedikit dan tidak ingat anak saya takkan juga bangga saya kerja saya. Tidak mengerti ya pun ini dan lagi ini ya pun Quran ya majlis sama ambion semuanya mula mula tidak kita mohon ada. Gaya ini dan lagu aku ambang satu lagi dan lantaran lagi majlis lagu aku atuh saya mana kata. Sekarang sama mana tu kita pada dalam proses. Mesti muka dia aku mesti mana hati ini dan di mata. Sudah kata semua yang ada hati ini, mana makanan sahaja ada ubani, mana makanan sahaja dia yang ada ubani, mana makanan sahaja mana, mana apa-apa pokoknya, anda yang boleh mana berpencil ini, walaupun kita mungkin ada yang kerjakan anda sama ya, kita muka sama hati kita, tapi mana manusia tidak alai, kadang-kadang kepikirnya orang bukan bersuka sama buat mana. Jadi seorang pembicara anak itu tidak abu dia orangnya apa, mana sih yang itu? Mulurahmu, mulurah anak jamu kau siaran kamu sudah sih dah yang itu. Seorang suka anak pembicara semua itu abu dia orangnya untuk kasih mak, waktu masa nak hanya usia sih ia tercari, cuma kalau dia satu pikir mama Al-Quran, dokum makanan sama ulung anak itu mana mula. Anak dia mak, bukan berasa anak. Asalan deh. Maana wajah kianan, ia senang kawan jawab anak. Daya ma'aru aji, wanene, syek ayudi, anjaran saya, kerja masuk anak anak. Cuma semua lagi itu. Tak ada itu yang dikirim koma wajib dapat itu kafe. Ia mana cari sih buat kerja anak yang harus lagi. Cuma anak lain yang mengerti, sih mereka sendiri, insya Allah kawura. Tujuan dah. Jadi ini jadi gaya tak boleh kita tunggu, tak boleh kita anak bukanya kita juga mahu berdarah anak berbagai ini. Ya mudah semua dari kerja jaga pasal sehari.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر المحب بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإقداره العظيم. الحمد لله رب الناس مالك الناس إله الناس من جعلكم الناس فقراء إلى وجه فضله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الوجود مركز الأسرار سر الشؤون مجمع الأنوار وعلى آله وصحبه حق قدره وإقداره العظيم. ورضي الله عن قدر المكتوم وخاتم محمد المعلوم مولانا أبي العباس الفاتي أحمد بن سالم التجاني رضي الله تعالى عنه. ورضي الله عن كلمته على الإحتلاك صاحب الفلة التجانية غوث الأعظم ممد الكائنات قديم رسول الله مولانا الشيخ إبراهيم النيف رضي الله تعالى عنه. يا همة شكره جريمنا بهذا المحاضرين وتعده من ذاتنا بالظهر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم مسو يا الله مسو يا مزن الله صلى الله عليه وسلم وانا مكاسع وانا جداني البركة دنجني الخير انزال الله خير الناس من ينفع الناس كي يمتاني من أنفعنا تبتاني كي مغمينين يفع أنفعني سيانا بيتي منا صلى الله عليه وسلم يتي خيركم من تعلم القرآن وعلمه أشي كي يمتاني وجاء الهير شي وان بيسان القرآن يسنتش كوبا أشي ما كوميبا gunni da nake tsaye da shi anan a ce hidimarsa shine san alqur'ani bayan al'ada irin ta gabas mutum ya haddace alqur'ani ya rubuta wanda ana intifadin cewa idan duk duniya za a limal alqur'ani a rasa za a kira gunni a ce yau babu littafin Allah ya za a yi zai dauki tawada da alqalami ya dawo da wannan littafin shi ake kira gunni to ga muka anan wajen kaga magana ta kadi in ka kalle shi kace alqur'ani ne yake zama da kansa daidai sai kuma Sheikh Ibrahim ya ba mu shaida akan yace girima zulma ari wajadtu sha'awati kulli ari masalan Allah ne na same shi sha'awar kowane masali ashe duk mutum da yake so ya san Allah wajibi ne ta masuki da darul furqan yau ba wani abu ne mallan mushin girima darul furqan in kana nema ka san ya shehu jibril ne yace to je ka darul furqan shedar da shehu ya bashi akan shi ne domin ana iya sanin dali a ce wannan ƴaƴan waye a ce ƴaƴan wane ne saboda irin tare kuma ga musulmi ai musulmi ai ya samu tabiyo ya samu tabiyo musulmi a hannun wa a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe idan muka gani ai cewa muka gani ai mun ga gidan shi jibrila tarbiya waye tarbiya shi jibrila shehu yace maka sha'awar kowanne masanin Allah ya kamata ku idan mutum yana da hankali abinda shi yake maka sha'awa shi ta dukkan wani masanin Allah mutum ne gaggawa zuwa wannan alheri ya sadi da shi to yau kana neman shi zai ka darul furqan ana tabba abin da shi mu yazo ne abin da shi mu nan mu shi gibi ne ga da a wajen shi Ibrahim da yake cewa ummati kasidihi amma asuka lahum ila hadrat barrahim ila ula manafata ni yau yes a yau shi ne ku da mutane zuwa halarin ubangiji to manafar su ita ce manafar shi gibi ma manafar shi gibi ma ita ce manafar ku shi yake dauke da ajin shi gibi ne yake yi a duniya da yada wannan addini da tabbatar da wannan addini dama ba wannan shi ko addinin ba zai tabbata ba sai da alqur'ani wani fara shehu yana gaya mana cewa wani prime minister aka yi a ingila ya yawata duniyar musulunci ya dawo ya zama prime minister sai ya ɗauko alqur'ani ya tsaya da shi a cikin majalisa ya gaya wa turawa cewa addinin musulunci ba zai taɓa karewa ba matukar aka sami yaro ɗaya yana ɗauke da wannan littafi zai dawo da wannan addini ashe wannan al'umma ba za ta taɓa halaka ta ɓaci ba matukar akwai alqur'ani a cikinta sai muka samu cewa mulki yana da sirri a cikin gudanar da abubuwa kafin da Kano abin da ake kira Kano Kadirawan Shehu Kano Kadirawan Shehu Kadirawa ne a wajen da aka wayi gari aka samu wani sarki a Abbas bayan an gama yakin basasa na Kano da aka yakin Yusufanci da tukur da aka gama wannan yaki aka dawo sarki Abbas da turawa suka lada shi a mulkin mallaka sai ya tunanin cewa yakin da suka yi na basasa da irin bala'in da ke ciki ya zai je gaban Allah sai ya shawarci malamin zai yi wata hanya zai rika Allah ya gafarta masa aka ce masa ka shiga ɗariƙar Tijjaniya ya amshi ɗariƙar Tijjaniya yau ɗariƙar Tijjaniya masarautar Kano ta zama masarauta ce ta Tijjaniya ko ila ka je yau a yaren al'adar gidan suna rike da lamarin jagorar Tijjaniya ashe mun ga tasirin mulki a cikin addini har dan sai je ka mana jika sai dan sai ka mana maulan mu Shehu Ibrahim Sarki Alhaji Abdullahi ashe lalle mulki wajibi ne ga dukkan wani almajiri ya kusa a yi da shi ba dan neman mulkin ba irin magana ce ta Annabi Yusuf inni Hafizul Ali shine mafi sauki shine wanda zai iya kiyaye wannan taska ashe cewa ka dauki amana ka mika wanda ba ahalinka ba hadari ne mun ga maulan mu Shehu Abdul Fatah 2003 za a yi zabe a kasan nan haka ce ga musulmi ga kirista yake dangwala wa musulmi amma da yiba ka fita haji a wajen Allah ka zabe shi a matsayin ka na musulmi amma ba ka da uzuri gobe kiyama ka zabe wanda ba musulmi ba lalle wannan abun da irin yanzu lokacin ya wuce na yaki da ba yanzu ba yaki ake da takobi ba yaki ake da hankali yau shekara 100 da suka wuce akwai suka biro a kasar nan za ka ganye suke sawa amma yau ilmi ya mai da su dukkan wata martaba da wani daya kamata ya yi wal abdi hu yakun maqama hurrin wa hu yakun maqama abdi dan mu haka wajibi ne a tashi a nemi ilimi kuma ilimin nan shine abin da Allah ya aika manzon Allah ta bayyana abin akfa da shi ikra kuma abin da Allah ya nuna nura manzon Allah ya marfaiwa da shi to yi alli muka malam ta kunta ala wa annama kamalan ta kunta almaka Allah ya duna ga masa saboda haka sallukon ka falatar saka Allah ya dinga gaya manzon Allah ashi wajibi ne mu fito mu nemi ilimi ba matsalar karatu bane da ta yaya jami'oi ga yara su yi karatu waye jagoran ka a harkar ilimi domin da baka kai danka wajen malamin da baka sani ba kana daukan almajiri ya kai shi wajen malamin da ka sani sai aka ce ga dama ta zo irin mutanen da ake nema sai an tafi yobe yau ga dama ta zo ba kafar zaka je gabas din ta yi tashi ta dawo yamma ta cewa ko ina ka kaddara idan ka dauki danka ka kashi dare ko kan ka kai wa mamman dajin shi ko mamman dajin lamanarsa ta Shehu Ibrahim ka dauki da ka ba wa mamman dajin da niyyar danka ya zama abin da ya zama idan ko shi zai kuma sha'awar kowane masanin Allah ashe ba ka da tangarda a zuciyarka zai zama abin da ya zama ya ishe mu ishara gidan Shehu Ali Farazi da tarbiyyarsa da ladabinsa a cikin addini ya suka samu a ina suka ranta a hannun Shehu Ibrahim saboda haka kowa ya bada haɗin kansa kuma ƙarin bayani akan abin da Alhaji Sadiq yake magana akai shi ne matsalar da ke damun mu cewa ai yanzu in an sa shi karatun addini boko ba a'a ina so in ƙara jaddadawa duk wanda ya yi darul furqan yana da certificate da duk abin da ake karantawa a jami'a zai karanta darul furqan ta yayi dalibai wanda injiniyoyi ne ta yayi dalibai mata wanda nurse ne suna aiki a asibiti duk abin da ka ji wani dan boko zai zama wannan makarantar za ta zama in danka ya gama wannan makarantar ana ma albishi turanci kake yi ko koko wani kuma sai zai je karanta ko duk abin da kake shawara karanta in ya gama wannan makarantar zai karanta saboda haka tunkirin yankin Kano da kuka an jima da tunanin cewa ka fito kai karatun addini zaka zama abin da zaka zama an yi tsalistan a Najeriya dan bazo karatun addini ya karanta an yi manyan manyan mutane an yi farfe su shi gwala da karatun addini ya karanta ashe lokaci ya wuce da mutum zai dinga tunanin an yi farfe su tijjani almiskin NDA ya zo yake gidan sojojin gaba da me ya karanta din mutum a zuciya cewa wai in ya rasa yi karatu kuma karatun addini ya tintila in ka je ilori yarbawa sun yi nisa san fita a wannan yau minista na communication na kasan nan minista na communication na Najeriya abin da ya karanta addini ya karanta addini ya karanta ya fito har ya zama abin da ya zama an yi malamin islamic studies an yi professor din CMTV man duk a baya malamin islamic studies ne sun rike ministoci a kasan nan saboda haka lokaci ya wuce da za a ce in ma ne karatun addini ya za a yi ko me zai zama kofa a buɗe take a bada haɗin kai a taho gidan shin gidima ka mika wa danka kana mika masa ka mika wa annabi ka mika wa alqur'ani ka mika wa Allah ka mika manzo Allah ka mika shi gidan ka tabbatar danka yana hanin tarbiyyar shi Ibrahim a karkashin jagoranci maulan mu shi gidima wanda yau wanda yake jagorancin wannan tafiya sai da wannan addini shi ne sai gwani ayyuka kada a bar mu a baya idan ka shiga cikin Nijar babu wata jiha ta Nijar tun daga Difa har zuwa Yamai wanda babu darul furqan idan mutanen makwabtan mu Faransa za su yi ga shiga irin wannan alheri su tafka ya daya da su sai ina za a ci gamu a gida sai ka ji a tambaye ka ko ka san darul furqan kana baka sani ba su dinga mamaki ya za a yi kana dan Najeriya wanda daga Najeriya aka dauko alheri aka dasa shi a Nijar yeah amma anan a wani gari ake bashi saboda haka da yazo wannan makaranta bayan nan gidan akwai gidan ta marmara da aka je aka kafa wala tajiri ne sai tijin ya gina saboda ko ina za ka yi bincike kana so ka kafa wani abu na makaranta da zai tabbatar da alheri za a ce ni mugun ayyuka malami ne a zauri duk abin da ake tunanin mutum zai dau littafi ya karanta a zaure ya karanta haka sai menene university sai da jami'at al-islamiyya madina yayin digirin sa ya fito ya gano me yake da tisar ya ake a yada da tisar ya samu ta ya fede ta ya kofin din ta ya tantance ki ya watsar da ita ya kafa littafi da ake mubadil tasawuf wanda danka zai shiga makarantar nan ya koyi littafin mubadil tasawuf yanda zai san sufi yanda ke jidane yake cewa at-tasawuf ko ittisal al-awamir wani tunabin nawayi ka san sufi shi ne sattin abinda Allah ya hana shi ake kira sufi da sadar da abinda Allah yake so a yi duka a karkashin wannan makaranta ta gani namu aka ga wannan tsari saboda haka ina kira ga iyayen yara kada wani shi maka karkai fada da matarka cewa in to karatun addini me zai yi ai sai Allah a'a duniya da lahira ce aka kafa wannan makarantar in dan kina so in ya kama digiri kina da zamanin zaki yanka mar form in tsaya sanata wannan makaranta a shige take za ta bashi wannan matsayin da zai kai har yayi digiri ya samu wannan kwalin da yake nema in dan kake burin to in ya gama karatu za tsaya takarar zabe ya zai certificate din makarantar nan ya isa duk ainihi Najeriya in yaje zuwa ce wata makaranta kai dar rubutun akallin rubutun dinka a ce daidai ne muna da labarin ta mun ga aikin da tayi a Najeriya da wajen Najeriya saboda kan in kawaita ku da bayani ga mai gayya ga mai aiki ai ladabi za a ji irin ganin da za su fito daga wurin sa wallahi ba wani abu ne shaukantar da mu akan sa irin alheri da ke dauke da shi mutum ne bar yamma ya gabas ya zo saboda haka ya bar irin gabas ya zo nan wajen dan ya dace ni sama da kwana hudu yanzu in ya bar garin nan Kaduna in ya bar Kaduna Maradi zai shiga Nijar to kaga ashe idan mun muna kwanci anan ya kama alherin ya kamata mu runguma hannu bibbiyu mu tashi kuma ga irin uniform din da tun ne sa dan sa zai zo nan wajen gidan Alisa da yayin uniform bayan ya yi uniform ya biya kudin registration bayan ya biya kudin registration sannan ya dinka yaran sa uniform ya tabbatar yaran sa daga safa har yamma ya shigo gidan Shehu Jibrin dan ya koyi ma'arifar da Shehu Ibrahim yake cewa na same shi sha'awar kowane masana Allah a Darul Furqan za a samu wannan tarbiyya idan mutum yake jahilci ilmi karatu ya matsa da sai ya kwatanta shi da jahilci ya ga wanne boli sadar ilimin ce ta yi koko a sadar jahilci ce arhaj jahilci ce ta yi saboda haka kofa abu ta take na a shigo ai karatu a wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce mai ilimi al'umma ce ta hikima ya ishe ka ta yi wanda yafi kowa sani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya aiko manzon Allah dan ya sanar da mutane ilimi da hikima to sai aka ce maka kafin nan mutane suna cikin bata mabayyana to sai aka ce maka ga alqur'ani a makarantar ne ake nema ba za a samu ba saboda haka ma na cikin kitabun shi duk wanda bai ci alqur'ani zai yi kima duk abin da ake nema a zamanin qur'anin jiya ne na yau ne na gobe ne na jiya ne na shekaran jiya ne alqur'ani ba shi da wani lokaci ai da can a ya wuce yanzu ake yin sa saboda haka Allah ya ba mu albarkar gani mu karanta masa kursi Allah ya ja mana kwanan sa Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa wadata Allah ya tsaya masa cikin hidimar addini wallahi ban na ga mutumin da nake buri a rayuwa ga mutum da zauki da ilimi a cikin addini amma da shi da daliban su kai kashi abokantaka ki kawai ana zama yanzu sifar manzo Allah ake zama kawai ana zama kaman majalisa manzo Allah kullun a cikin sa ana zama kowa ya bashi damar ya saki jiki ya magana da shi saboda haka wannan ya ishi Abu Alfariye ta ga matsayin irin na ilimi in kana neman yanzu a gabas tun daga Bauchi har zuwa Maiduguri za ka yi magana addini za a fara gaya ma sunan sa amma idan ya mai da kansa a cikin almajirai ka ce kawai da shi sai ka zo ka dinga tambaya ina gurin yake to wannan sifa ne girma ce sifa ce ta dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kamata duk mutum ya kike dabi'inta da wannan dabi'a ta tawazu ta kaskantar da kai a cikin al'umma gashi da irin abin da Allah ya tara masa kuma a ƙarshe da daddare muna tare da shi a nan wajen su biyu za su zauna a wannan mummuni daga shi sai malam Mansur za su zauna a malam Mansur Kaduna da gwani ayi a nan za su zauna kowa ya ji tarika ya ji Shehu Ibrahim domin kana so ka san manzo Allah ka ji manzo Allah ka neme shi a nere amma abuta abu fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun to in kana so ka san manzo Allah ka tambayi Shehu Ibrahim su ko wa'annan su ne Shehu Ibrahim din su za mu gani su ce mana su ga shi ga yanda yake ga yanda tafiya take a cikin manzo Allah saboda ka Allah ya saka masa alheri kowa ya bada gudunmuwar sa don tabbatuwar wannan alheri kamar yanda Allah sadu yake sai ba na shi bane alheri mutan da tarki sai ganta hanya yake bari addu'an yau ta kedi kaga duka amfanin mutane ke da haske ne ya gaishe yake bari a kunna wuta kaga in ka kunna wuta ko makiyin ka ya gani ba zai ce a iya gidansa ba ne ko ruwa ya zai wuce ga ke ne tun suke baya ga wucin gidanka saboda ka alheri ne aka kawo shi da ni kowa ya zo ya dansara ya samu abin da ake sama wannan makaranta ina kiran ƙara kiran mutane a shiga a yi ta tana da rassa da yawa sai ka bar nan ka shiga arewacin Najeriya suka dora ka dinga jin cewa ana cewa darar Furqan kai kuma ga ta anan yanzu akwai mutumin da a garin nan yake kasuwanci malami ne yake ne ƴaƴansa a Kaduna suna darar Furqan amma ba abin da ya faranta masa da ta danan zai tsero ƴaƴansa a Kaduna ya dawo da sunan su dinga zuwa wannan makaranta kaga abu ne ya zo mana kusa da yayi hakke kaiwa gurin ka kai mai duburi ko yobe a ce a sa a darar Furqan to yanzu ga alheri ya shigo mana har gida ya yi saboda ka ba da goyen baya a sa a yi wannan karatu Allah ya saka gobe da alheri makaranta masa kusiyu Allah kara masa lafiya kara masa tsawon rai tun ya da wannan addini da tsayawa cikin tarbiyyar ta da al'umma na sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi Allah ya yi kaiwa da ta hutu makaranci falaki da nazi da alhaji sadau da malaman da za su karantar a wannan makaranta da dukkan gashi magu wannan da muke ganin shi malam usman shi aka ba wa marmara shi yake rike da ita mu karanta musu falaki da nazi yanda suka bar inda suka saba rayuwa suka saba jin daɗi suka zo don yaɗa wannan addini Allah ya ƙara musu lafiya da imani da wadata Allah ya tsaya musu ya taimake su su hidima ga wannan addini falaki da nazi kula da su falaki da shi ma kuma wannan ƙasa uku da dawo wannan ruwa ya alisalau da suka haife shi ya gaji wannan alheri Allah ya saka musu da alheri shi malam ya kura Allah ya kama da shi lafiya taro da za a yi Allah ya sa lafiya a gama lafiya يا ربنا بكير كله لك والعبد والحمد ما هنالك يا هو ربي رضي يا هنان منان يا سلام يا رحمن وهاب يا أهم صلى الله عليه وسلم يا من تذكر أمور تقص في أسرار ذل وجود آسرا سر المتن القلوب أسرا سرايا كل الرايا وعلي فوق الراية تلك الراية وعلي فوق كلمات كلمتها جهر وصل بالحكم وهمتها ذلك يسمي الفيدة التجاني قل بالوجود من بوك إرباني أميدنا مرشدنا لله أشوه إبراهيم عبد الله فإنه ناصر دين مصطفى معين كل من لربه صفا وجازه أن بكل خير ويزي ونجنا من غير آمين سلم على العلم وآبي ونبي سبحانه الحمد لله رب العالمين الحمد لله
عفوا الحمد لله abu na karke a gurguje za mu so shehi zai mana addu'a gami da kaɗan daga cikin tarihin wannan digire da muke asali iyayenmu sun ce mana wannan waje ma da coci ne sama da shekara 50 ko 60 babu mai sallah a wannan digire Allah ya sa na zamanto sanadiyyan mallakan wannan waje sai gashi ya zamanto masallaci kaɗan daga cikin tarihin shi ne ma shi maulama shehu malam haikura ya ce kalman shehu alfazazi da yake cewa kan bi'atin fil ardi ruddat li masjidin don haka tun da coci ne gida ne na pasto a dakar kusan shekara 50 ko 60 ba abin da ake yi na ibada a nan to mu kuma mu yi kokari mu dinga tsaye da sallah a nan mu dinga zikirin Allah wazifa a nan shi yasa ma muke sallah a nan ba wai duk wanke bille maman anguwa ba a'a kasancewan wajen ya san ya rayu don haka muna neman karin addu'a a wajen shehu alkhairin da ke wajen da mutanen anguwan gabaki daya ya kara mana addu'a Allah ya tabbatar mana da shi cikin tunu da sharri da ke wajen da zai cutar da mu da wanda muka samu a wajen da wanda muka zo da shi a tare da mu Allah ya kiyaye mu da shi saboda albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
a sai sai ga shin ji mana bayani bayan ya tashi malaman nan da za a gansu dan Allah iyaye mu ba malaman nan hadin kai ba mu tashi hankali da dan ya zo makaranta an bige shi ko an sa watar da shi ka sa malami a gaba ko ya wuce ana ganin cewa ya zama abokin gaba kamar yadda yake kaje ne dan yau kare zuwa alheri ya ce fa manzo Allah ya fita dan ya janyo mutane zuwa alheri ne ba manufar a kashe kare ko sabai su shahada a manufar shine a sadar da su da alherin da suke nema kamar jaki ne da dauke da tulu ki ruwa za ta kashe shi ana kokarin a sauke masa shi kuma har yayi farar kaga ba ruwa kawai wannan shine manufar sun fito sun bar garuruwan su su zo duk abin da za a yi kaga da malami in an gaishe a kasar Hausa ko malamin boko ne daga an gaishe da Allah yake ana girmamawa to wannan tana ga malaman Qur'ani ne girmama su wayannan malamai da shi zai kaddama na da su da wannan makaranta aka ruka zato
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم الإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم من أبودي وعلى سبحانه وتعالى ليكاوم ون الزافية ون الجهام البركة شهر النصراوة ون كرم الحكومة البركة كيفي أئل ون الرانا goma sha uku ga watan Jumadal Ula hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta 1439 domin bude wannan makaranta mai albarka makarantar Darul Furqan a karkashin Sayyidi Ibrahim da Sayyidi Muhammad Sani ya riga ya yi bayani cikakke karkashin hukumar janni da yamana kuma yayi wa wannan makaranta bayanin da yayi yadda yayi bayani haka yake haka nan kuma sayyidi Ibrahim shi ma ya muku bayani akan wannan makaranta yadda yayi wannan bayani haka yake sannan wani babban abin da nake so na ja hankalinmu gaba daya bayan na muku sallama na gaishe ku gaisuwa ta musulunci gaisuwar da ya dace da mutane masu albarka irin ku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu anil hakika idan muka wulwayi baya tun daga zamanin mulkin mallaka zuwa yau za ka ga cewa can uwa almajirai mahaddatan Qur'ani an kware su ko kuma in ce an cuce su saboda turawan mulkin mallaka da suka ga za su tattare kurbatansu su yi gaba su koma kasashensu sanin kowa ne ba su bar wannan kasa ba sai hannun wa'anda suka tarbiyyantar da irin tarbiyyar hatta ko da su musulmai ne amma sun ta'assarantu da tarbiyyar su sai aka bar wannan kasa dungurum a hannunsu aka tafi sannan kowa ne makarantun Qur'ani da zangayoyi tun daga lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo suka karbe kasan nan har zuwa lokacin da suka kaura suka tafi kasashensu makarantun sangaya makarantun Qur'ani babu wani tallafi ko agaji ko kula da suka samu a hannun wa'anda aka barwa jagorancin kasan nan tare da sanin cewa dukkan kasa bighadin nazar me yake so yayi yana da haƙƙi a tallafa mishi a fagen da yake da sha'awar shi yayi misalin wannan shi ne a ɗan ƙasa ɗan Nigeria manomi da Allah wasu lokuta ana tallafa mishi da taki in kuma ya kasance ɗan makarantar boko ne kam wannan tahaddith wala haraj duk galibin biliyoyin kuɗaɗe ana kashe su Ministry of Education domin karantar da boko ne haka sassa da bangarori daban-daban amma yaushe ne kuka ga gwamnatin kasan nan tun daga lokacin da Turawa suka karbe a hannun daula ta Borno a gabas da kuma hannun daula ta Sheikh Usman Dan Fodio yamma, yaushe ne gwamnatin kasar nan ta gina makarantar tsangaya kwaya ɗaya rak? Kwaya ɗaya rak a ce wannan makaranta ce ta tsangaya ta Qur'ani ko makarantu na tahfizi na hadda kwaya ɗaya rak? Waɗannan kwanaki da aka zo ana fidda wasu ƙungiyoyi suna gina makarantun Qur'ani karkashin ko fofati da makamancin wannan, to sanin kowa ne waɗannan kuɗaɗe da ake gina waɗannan makarantu ba kuɗaɗen gwamnatin ƙasar nan ba ne. Sannan kuma duk irin wahalwalun da gaddi yake sha wajen haddace Qur'ani bayan ya gama haddacewa ba shi da wani mahalli a hukuma, ba shi da wani mahalli a hukuma a ce duk wanda ya haddace Qur'ani ga inda za a sashi, babu. Sanin kowa ne wannan. Wa'anda suka karanta Arabiya, Arabic al-Islamic Studies a makarantun jami'o'i, su ne ake ɗauka a wasu sassa shi ma ake mayar da su malaman makaranta. To wannan abin da yake gudana yana shiwo mana to a ƙurya, yana damunmu. Mun yi nazari da tunani mai zurfi, mu gaddawa, mu almajirai, yaya za mu yi mu nemo wa kanmu ƴanci da kanmu ba tare da wani abu ba? Shi ne sai muka yi tunanin cewa shin mahaddacin Qur'ani gaddi in yayi boko, ya fahimci boko, ya rubuta waye, ya rubuta neko, misali ya fito da result mai kyau, ba za a bashi admission ba ne a jami'a? Kasancewar shi mahaddacin Qur'ani ne ko a tsangaya asali ya taso, dole ne a bashi. To in kuwa har wanda bai haddace Qur'ani ba, za a koya mishi turanci ya gane, to wanda kuwa ƙwaƙwalwarsa harufa ne na lauhul mahfuzu a ciki, ƙwaƙwalwarsa wahayin manzon Allah ne a ciki, to sanin kowa ne a duk duniya ba taɓa yin abin da yake da wahalar hadda irin Qur'ani ba, wannan ma ya haddace. To balle ɓangaren ko geography ko science da abin da ya kama da wannan, wannan shi a gunsa inda ka san ma ba ma karatu baya cikin lissafi ba, baya cikin lissafi ba. To saboda haka muka ce to bari mu fito wa gwamnati ta hanyar da bata sani ba. Karatun da take so take mutuntawa, take wasu dindimu, take kashewa miliyoyin kuɗi, to bari mu sa yaranmu su haddace Qur'ani, sannan kuma su zo su yi irin wannan karatun. In suka yi irin wannan karatun, su rubuta jarrabawan waye, su rubuta na Leko, su rubuta kuma jarrabawa na Zaria, sannan su je jami'o'i. In suka je jami'o'i aka ga results, misali result mai kyau, kaga za a samu admission. Idan aka samu admission, aka karanta jami'a, aka fita da digiri, aka zo aka yi masters, aka yi PhD, aka zama doctor, duk inda ya kamata asalin dan boko dan Nigeria zai shiga a ɗauke shi aiki, to shi ma wannan gaddin ko wannan mahaddacin Qur'ani ba za a iya ware shi ba, dole ne a ɗauke shi, musamman ma shi zai zama to yana da result mai kyau fiye da kowanne daga cikin su. To da wannan muka jarraba a shekara ta 2007, muka yi wannan nazari mai zurfi cewa lalle za mu shigo da boko ta Arabiya cikin karatun tsangaya. To sannan mun fuskanci wasu matsaloli da zai iya muku bayani a takaice. Daga cikin waɗannan matsaloli da muka fuskanta, to idan aka cewa 'yan boko ko ma'aikatan gwamnati ko da yawa daga cikin 'yan kasuwa su ɗauko 'ya'yansu su kawo tsangaya, abinda suke ganin tsangaya da shi yara na ɗaukan kwanuka suna bara a cikin gari, saboda haka suna tsantsanin tsangaya, suna ganin yara suna yin bara, yara da datti da gazanta, ba mutuntawa, babu wani wanda zai yadda ya ɗauko ɗansa ya kawo cikin yan kasuwa au ko kuma cikin ma'aikatan gwamnati ko yan boko wanda zai yadda kawai ya dauko dansa ya kawo shine wanda asali shi ma irin wannan makarantar yayi shi ma gardi ne shi ma mahaddacin Qur'ani baya dubo wannan kazantan baya dubo wannan baran shi yana duba amfanin abin da darajar Qur'ani zai dauko dansa ya kawo amma sauran mutane ba su kawo ƴaƴansu su kawo ba to sai muka ce to amma yadda tsangayar tsarin makarantun zamani a dauke baran a ciki sannan a shigo da tsafta a ciki abubuwa guda biyun da ake shama sai muka dawo muka mayar da tsangaya wannan tsari ya zamanto ɗanka ba zai yi bara ba za ka kawo mishi abinci na rana in yi breakfast zai zo makaranta ko ya ɗauko breakfast ɗinsa ya zo ka kawo mishi abincin rana ko ya ɗauko abincin ranar ya zo makaranta ya wuni yana karatu sannan kowane yaro da uniform ɗinsa sannan duk sati za a zo a duba tsaftan yara yadda aka saba ana yi a assembly a makarantun boko na hukuma kaga mun dinke wannan baraka da matsala cewa baran babu kazanta da rashin tsaftan shi ma an dauke shi daga ciki sai muka duba wani abu daban kuma shi ne yawancin makarantunmu na tsangaya za a iya tara yara kamar 100 hannun malami guda daya wanda wannan yake sa yara suna daukar lokaci mai tsawo su haddace Qur'ani sai mun muka iyakance za mu mayar da yara aji yadda ake a sauran makarantu kowanne aji kada ya wuce yara 35 sannan yara 35 din nan malami daya zai zo da safi ya zauna tare da su zuwa azhar ɗaya zai zo ya canje shi ya zauna tare da su zuwa maghruba ma'ana za su dawo ne kenan kaga adadin yaran kaɗan ne su 35 yadda za su samu kula karatu zai nagarawa to da muka warware wannan matsalar kuma sai muka zo muka duba cewa a makarantun Qur'aninmu na tsangayoyi ana koyar da baki kowa da yaransa in Fulani ne za su koyar da baki harufa da alphabet na Arabi da Fulanci in Hausawa ne da Hausa in Bare-bari ne da Barbaci haka kowa da yaransa yake koyar da baki to a yayin da ka tara yara waɗanda suka fito a yarurruka daban-daban da wanne yare za ka koya musu kaga wannan ma wata matsala ce ai to shi ne muka ce to za mu ɗauke waɗannan yarurrukan gaba ɗaya mu koya musu baki su koya da harshen Larabci kasancewar Larabci yaren kowa ne inda misali ga yaran Fulani ga yaran Hausawa ga yaran yaruka daban-daban an tara su ana koya musu baki a Barbarci za a iya cewa ƙabilanci ne amma ko ba Fulani ne zai tarar ana koyar da ɗansa baki da Larabci ba zai ce ƙabilanci ba ne zai so a koyar da ɗansa bakin da Larabci fiye da a koyar da shi da Fulani sannin kowa ne kowanne musulmi ya fi son Larabci fiye da yarensa to sai muka je muka yi interview ɗin dukkan waɗannan yarurruka da salon da suke bi suke koyar da yaransu baki muka rubuta sai muka yi translation muka fassara zuwa Larabci bayan mun yi gyare-gyare mun kakkara wasu abubuwan da babu a cikin manhajinsu na koyar da yara baki a yarurrukan to da wannan muka rubuta wani littafi kitabul manhaj to wannan littafi fa lillahi alhamdu wal minna muka buga shi akalla yanzu wannan littafi kikan iya kwatantawa akalla yara kusan kaman 5,000 ko 6 sun koyi baki rubutu da baki da wannan littafi cikin sauki yadda idan aka kawo mana yara fa lillahi alhamdu kaman wa'annan yara da aka kawo su yau bayan kaman wata ɗaya ko kwana 40 ka kewaya ka tambayi ɗaya daga cikinsu zai fara tada ma baki cikin kwana 40 zuwa wata 2 zai iya koyan baki da wannan littafi da zaran ya sauke wannan littafi ba abin da za ka rubuta masa ba tare da ya iya karanta shi ba cikin sauki wanda kowanne kowannen mu ya sani a zangaya da idan aka kawo yaro karatu in alu an baki ko hausa sai ko ha babba da hausa za a koya mishi ko aliba ta tantaladu tun a barbarci za a koya mishi ko da kullanci ne wallahi sai yaro ya kai shekara uku hudu bai gama sanin ta da baki ba saboda wahalar koyar da baki din cikin wa'annan yarurruka na ajami yawancin yara suna delay din haddace Qur'ani wajen koyan bakin ne to mu kuma alhamdulillah a yanzu shekarun da da idan kai cikin shekarun zaka iya ta da baki to mu kuma an kai wa'annan shekarun a yau a makarantar Darul Qur'an ka haddace Qur'anin ma gaba daya saboda a salibis din mu abinda muka rubuta shine mutum zai haddace Qur'ani a cikin shekara hudu ne a cikin shekara hudu sannan ya zo yayi satu shekara daya daga baya muka mai da satu din secondary section in ya gama haddasa satun sa zai yi shi a secondary section ne kenan shekara hudu ne zai yi shekara na biyar din zai je yayi satun a secondary section ne to saboda haka kuma da yawa daga cikin yara alhamdulillah muna samun yaran da suke haddace Qur'ani cikin shekara uku ko ni yaro Yusuf ina tunawa ko ni yaro Qasim ko kuma ni yaro Sani wayannan duk wadannan da suna daga cikin yaran da suka haddace Qur'ani cikin shekara uku ku kashal albarkacin damanin da aka samu a wajen shehunai gargashin wannan makaranta ta Darul Furqan wanda kuma maganan boko da dazumalan Sani yayi tsawaita bayani akan sa shine ni ina har mamaki mutanen mu ko kuma musulmai da waɗanda suke in ana maganan Qur'ani suke kawo suke jingina bofuwa ina mamakin wannan kaya abin da yake faruwa yanzu kaman ire-iren mu da muke magana a kai yanzu maganan nan da muke ire-iren mu kaga mu ma yi a tsangaya muka yi karatu yanzu haka muna da digiri larabcin da turancin mun iya to kaga dai a ina waye ne ga ya ma cewa idan mutum ya haddace Qur'ani ba zai gane boko ba ko ba zai fahimci boko a ina ka ga wannan to karo na farko secondary section din da muka bude bangaren Darul Furqan malaman da aka dauka na science da English da sauran subjects din da ake koyarwa a secondary section kuma mun yi wannan secondary din science secondary section ne muka yi to yara kalmomin turancin su haddace shi suke ba wai suna fahimtar sa ba mutumin da ya haddace Qur'ani duk da walwalun Qur'anin da aka hada ka da kum da humma kawai ya ishe kai a wani guza ce ma minhum a wani guza ce minkum a wani guza ce bikum a wani guza ce bikum haka aka hada ka da fa da wa wani za ce wa ulaika wani za ce fa ulaika wani guza ce wa asa wani guza ce fa asa wayannan duk ka fayyace su kowanne in ka zo gunsu za ka bade shi daidai kake ina fayyace kamanni daban-daban iri sannan a zo a yi maganar ilimin da dan adam ya kirkire shi kai da ka haddace ilimin da Allah ya kirkira ko ka haddace maganar Allah wa'ayin Allah daga lauhul mahfuz yake da wahala ka haddace ka fahimta sannan a zo a ce maka wai a kawo maka maganan boko to saboda haka alhamdulillah mun gwada abin ne mun gani ba muna faɗan sa kawai a baki ba yanzu maganan nan da muke yara guda 30 da muka yaye karo na farko secondary section na Darul Furqan cikin su ma ba na iya tuna waɗanda suka bi layin Arabi ma gaba daya a jami'o'in su da kwalitin da suka ba na iya tuna wannan akwai yara biyu da suka je suka yi interview a jami'a islamiyya na Yamai daga bisani suka yi jinkiri ba su samu ba su ne suka je karanta Arabi amma sauran gaba ɗaya ma layin bokon suka yi misali akwai ɗana mai sunan Sheikh Ibrima yana karanta abin nan medical laboratory a Maryam Abacha University na Maradi yayi shekara daya saura shekara daya da registration program in an yi jarrabawa na daya na biyu yake zuwa wanda dalibin Darul Furqan ne bai karanta A ko B ko C ba a wata makaranta ta boko duk bokon sa Darul Furqan ya karanta sannan kuma qur'ani kuma alifun ba'un ta'un zuwa haddace shi duk a darul furqan ya karanta akwai wansa wanda yayin diploma a computer science ya fita da o abu na offer credit yanzu haka ya samu fatu a Yobe State University yana karatu yanzu haka akwai kanwar su tana school of nurse da maturu wayna duk mahaddan qur'ani ne ko ba su karanta a wata makaranta ta boko ba sai banda darul furqan ko alifun ba'un ta'un ba su karanta ko wace makaranta banda darul furqan haka nan akwai ƴaƴan abokanan mu wanda suka fara fita akwai ɗaya abin nan Geshua Federal University Geshua Izaka yana karanta chemistry akwai wansa kuma a Yar Adua University nan Katsina shi ma yana karanta lab kuma akwai wani daga cikin daliban darul furqan shi ma a ADU Zaria akwai a Bayero duk jami'o'in nan na kasan nan da wasu jami'o'in na waje sun fita kuma sun rubuta waye su da ne kun sun samu 99 credit wasu dictation suke ci gaba daya jarrabawan su a bangaren boko gaba daya to saboda haka mu wani abu ne wanda muka yi abinan muka yi shi a aikace muka gwada muka gani shine muke kwadaitar da yan uwa musulmai su ma su shiga su samu wannan albarka din maimakon in kai aikin alkhairi ka boye ka ji dadin abun ka boye sai a fito da wannan hanya din a nuna wa sauran musulmai su ma su amfana da wannan hanya din wannan shine abin da muke jan hankalin iyayen yara akai kuma kamar yadda madan Sani ya yi bayani akai mun warewa boko ne sati gaba daya kawai kwana daya muka ware masa to tari wasu suna da tunanin yaya za a yi kawai a kwana daya a wadatar da yaro boko kwana daya wanda yara suna zuwa kwana biyar a sati ma wasu za su rubuta jarraba su fadi to wanda zai wannan tunani kada ya manta da cewa shi wanda za a koyar da shi boko kwana dayan fa qur'ani ne qur'ani yake karantawa kowanne lokaci inda zaka dura masa darussukan da zaka dura wa yara a kwana biyar din shi ka dura masa a kwana daya duk zai haddace duk zai fahimce su saboda harufan wahayi harufan qur'ani sun rigaya sun bude kwana-kwana da zaran yaji ya haddace yaji ya gane kana rubuta kalmar kana gama rubuta kalmar turanci ka gama rubutawa shi kuma ya gama haddacewa ka gama fada kuma ya gama fahimta wannan abu ne wanda muka gwada shi practically muka gani ga ƴan mata kanana wanda shekarun su bai wuce 11 12 13 ba sun gama secondary darul furqan sun je suna karanta school of nurse sai akwai wata yarinya mai ta madarul furqan ta gama ina ganin a wannan watan ne ma za ta fara degree din ta ita ma a nurses a wancan jami'an da na fada Maryam Abacha University suna nan irin wannan to saboda haka iyayen yara lokaci yayi da kada su zo su yi nadama a baya su ga an kawo yara su fi jinkiri su za su yi boko kaza 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 su ga yaran nan sun fito da qur'ani sun fito da 9 credit din su a waye kuma da leko yaran ka da kaje ka sa su nursery primary secondary suka gama sun rubuta jarraba sun kara rifa sun rubuta sun maimaita basci ba su kuma wannan sun tafi jami'a sun wuce ga kuma qur'ani a kansu ko wani abin da zai baka sha'awa shine yaran nan gabanin su har da shi qur'ani yawancin littattafai da ake koyarwa a gida na fiqh tauhidi hadisi lugha arabiyya sira tarihin manzo da tafawuf sufancin nan gaba daya za a na koyar da su kafin su haddace qur'ani yawancin wa'annan littattafan sun karance su misali a fiqh za su karanta kawa'idi za su karanta usul awwaliyya za su karanta aqdari za su karanta ashmawi za su karanta ijtihadi gabanin su jama to duk malamin da ya gama karanta wa'annan littattafai ba limanci haka ba ko limamin juma'a ma zai iya ja sai ya zama to khafifi ma haka aka zo bangaren hadisi za su haddace hadisi 120 kafin su gama haddace qur'ani hadisi 120 ba yaro karami ba ma dan primary ko babban mutum aka ce ya haddace hadisi 120 yayi musamman irin wannan zamanin da ake da kusuri aka zo bangaren sira za su karanta tarihin manzo cikakke daga tun lokacin da aka haife shi har zuwa ga gurbi ina ka zo bangaren ruha arabiya larabci za a koya musu shi a rubutu za a kuma koya musu shi fiqh haka a harshe gaba daya haka kuma da aka ga irin matsalolin da yanzu ake fama da shi wasu su ce a tarika sun samu wani sabon abin da har sallah ma ba shi kai ba ba shi ba sai kai ba to da aka dubo wadannan matsalolin da suke fitowa cikin garin Tijaniya sai aka sako musu da littafi na tasawuf mabadi'ul mutasawuf wanda da zamanin sani ke magana kai yaro in ya shiga darun Qur'an to dole ya karanta wannan littafi gaba ɗaya ya sauki in ko ya karanta wannan littafi zai san tasawuf din ne da tariqa a ilmance da dalilansa wanda ba za a iya kawo masa wata shubha ba zai zamanto mai gaske akan hanya yake tafiya daidai to saboda haka wayannan abubuwa gaba ɗaya program ne wanda suka shafi wannan makaranta na darun Qur'an da ya shafi bangaren primary kenan aka zo bangaren secondary kuma za a koyar da su salibin zaria wato higher salibin na zaria kenan arabic za a koyar da su salibin secondary section na science ake koyar da su science secondary school ne makarantar sai ya kasance idan yaro ya gama zai iya rubuta jarrabawa ko zaria da waye ko zaria da neko ko ya rubuta su gaba daya wanda idan resultin sai ya fito in yana da sha'awa ya je bangaren arabi sai ya je karanta arabi da jami'ar ba in yana da sha'awa ya je bangaren boko sai ya je karanta boko saboda yana da certificate din arabi yana da kuma certificate din na boko guda biyu gaba daya sannan abin da zai kara baka sha'awa idan yaran nan suka haddace Qur'ani da riwaya ta wasu lokacin da ake hadda ba a tunanin a koya wa yaro tajwidi saboda koya wa yaro tajwidi zai gine din haddarsa ba zai haddace Qur'ani da wuri ba in ya gama haddarsa gaba daya idan zo secondary section to ana ware musu awa daya duk sati ana training nasu tajwidi awa daya duk sati gabanin ya gama secondary ya gama kurewa a tajwidi inda yana da sha'awar shiga musabaka to gaba gabatan da shi za a je a shiga musabaka wadannan program sun gaba daya suna tattare da makarantar Darul Furqan ne wanda ba wai yabon kai ko abin da ya kamata wannan ba a da wuya ka samu wata makaranta da take da foundation take da programs irin wannan akwai wani da muka gayyata wani jami'in Ministry of Education muka gayyace shi ya zo Darul Furqan ya gani da ya shiga aji to secondary section from one da ya shiga ya duba yara wajen 50 da wani abu a cikin aji to yace yanzu duk waɗannan yaran da su ake koya musu boko anan su 50 da wani abu nan mahaddatan Qur'ani ne ya kace musu duk sai da suka haddace Qur'ani ma aka sa su secondary section yace to shi tunda yake bai taba ganin aji na secondary kamar wannan ba yaji aji ne na secondary section daliban da suke cikin ajin gaba ɗaya ma ta tan Qur'ani ne tunda aka yaje shi bai gani bai kai yake cewa inda zai rantsa cewa ba za a samu aji irin wannan ba a makarantun secondary da ake da su a kasar nan gaba ɗaya yace ba zai kafara rantsuwarsa ba to saboda haka abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ne karkashin irin addu'o'in da shehunan mu suka yi musamman maulana Sheikh Ibrahim Iyad farkon zuwan sa hajji ya sha ruwan zamzam ya nemi wasu alfarma a wajen Allah subhanahu wataala ciki Allah ya yawaita mahaddatan Qur'ani cikin mabiyarsa to saboda haka muna ganin muna cin gajiyar wannan addu'a da Allah subhanahu wataala ya ansa mata ne amma mu a kashin kanmu ba ma ganin cewa mun cancanta ko mun isa da mawaɗannan makarantu su kai inda suka ce ba ma ko tunawa a kan wannan wani abu ne wanda maulana Sheikh Ibrahim Iyad lokacin da ya sauka a Kano ya ga irin tarban da mutane suka masa sai da aka kawo turawa da sojoji ana kare masa lafiya tukunan ya sauko a cikin jirgi yake cewa yake cewa wallahi laula annani sanitu fi shaykhi ahmad haya al-ibti yace haka ma'ana yana ganin cewa ba shi ake gani ba shaykh ahmad tijani ake gani har yake cewa aina barhamu wa ma barhamu hatta fa nasihu bihi wa har to wannan shine mu ma ba wai muna kallon kanmu bane muna ganin duk wadannan abubuwa musu abubuwa ne wadanda suke gudana a hannun shi maulamin shi Ibrahim ya ce shine saboda haka mutane kuma suke ganin cewa kaman mu ne muke yin abu abin ya wuce yin mu saboda in ba abin ya wuce yin mu ba yadda yara suke samun Qur'ani cikin sauki cikin lokaci gangani to ba ma tunanin cewa wannan abu ya fito a hannun mu ne har ma wasu suna cewa wai muna rubutu muna turawa yara ne muna rubutu muna turawa yara to da Allah ya akwai wani rubutun da ake yake turawa yara sai dai a tura musu ta hanyar gaibi wanda mu ba mu sani ba amma mu abin da muka sani shine muna so ne jama'an mu su gane cewa to dan boko mu ya zamanto mahaddashin Qur'ani mahaddashin Qur'ani mu ya zamanto dan boko raba tsakanin boko da Qur'ani ba shi da wata ma'ana ba shi da wata ma'ana ba shi da kuma wani asasi kamar da su malam Sani yake magana akai shine duk matsalolin da yanzu ake fama da shi akan yan siyasa da waye din nan to a shi yau chairman din ku na local gaman mahaddashin Qur'ani ko kansilan ku mahaddashin Qur'ani ko gwamnan ku na jiha mahaddashin Qur'ani yau shi ta tsaya ana samun fama tsakanin sa da talakawa ne ta yaya kuma musulunci bai samu gata ba a ce chairman local gaman mahaddashin Qur'ani ya zama to talibi khiriji ne na Darul Furqan asali Darul Furqan ya karanta ko ya zama to gwamnan ku na Nasarawa Siriya asali ya zama Darul Furqan ne ne zuwa gaba kai kana ganin cewa yaya zai bar musulunci haka karatu dai zai bar Qur'ani haka karatu dai to wannan shine take kai mutane su gane idan ba wannan hanyar muka bi din ba zuwa gaba wallahi za mu nemi inda za mu shiga mu sha ruwa ma mu rasa abin da yake kasancewa a ƙarshe ina muku bishara da Allah subhanahu wataala da fadalarsa ne ya kawo wannan makaranta kuma wannan makaranta alhamdulillah akwai ta a nan Nasarawa Sijil wanda bai wuce wasu watanni hudu zuwa shida ba muka zo muka bude a marmara sannan kuma a nan Abuja ma akwai wanda ya babu fili yana aiki yanzu yana gamawa za mu zo mu bude nan cikin Abuja sannan kuma a Kaduna akwai wannan makaranta sannan a Adamawa cikin Jimeta akwai wannan makaranta sannan a Taraba ma bara mun je bude wannan makaranta a Gombe ma mun je bude wannan makaranta duk da ma ba su samu sun zauna da gindinsu ba sannan a ina a Yobe ba a magana sannan ga Borno wanda shi ma kwanan nan zamu zo mu bude wannan makaranta in takaita muku makarantun Darul Furqan a yanzu akwai su a jihohin arewa guda 11 jihohin arewa guda 11 adadin su a Nigeria sun kai makarantu 53 a cikin Nigeria sannan kuma a abun nan Niger a kasar Niger kuma akwai Adiba sannan akwai Amaradi za a bude kwanan nan sannan kuma akwai Anyamai wanda aka bude watanni 3 da suka wuce da kuma wasu wurare wanda cikin kasar Niger din kwanan nan za a je a bude su wanda ba abin mamaki shine jamhuriya ta Niger ministan ilimi ne gaba daya yanni kigari musamman ya zo ya ziyarci makarantar Darul Furqan Adiba ministan ilimi yanzu kamar ministan ilimi ne na Nigeria a ce ya je ya ziyarci Darul Furqan na guru kaga zai istighrabi zai mamakin abun ai ministan ilimi a ne ne ya tashi ya je ya ziyarci yana so ya je ga wannan makarantar da ake fada Darul Furqan wace irin makaranta ce wace irin asasi ta samu da ya zo ya duba take ya gaya wa gwamnan Diba ya ba mu permanent sign ba tare da bata lokaci ba suka fitar da kwangila aka gina wannan permanent sign din maganan da muke kuma ya rubuta cewa duk irin taimakon da gwamnatin su za ta ba wa makarantun boko za ta ba wa makarantun Darul Furqan ko a ina aka kafa su a kasar Nijar sannan a aika shi hakan yana aikatawa sannan ya mana alkawarin cewa zai fito da certificate na izinin bude makarantar a distansan kasar Nijar har yake cewa in ba a tsari irin na Darul Furqan ba ne Nijar ba za ta fita a irin matsalcin halin da take ciki a yanzu ba in ba wannan tsarin aka koma ba yace yara suna tabara a cikin gari da suran cewa suna karatun Qur'ani ba ma ga karatun Qur'ani da suke yace amma tsarin darussu kan zaire tsare yara guguda tun daga safi har yamma su karatun Qur'ani iyayen suna ciyar da su sannan bokon da ake bukata ana koyar da su yace da wannan ne kadai za a warware matsalolin da kasar Nijar take fama da su haka ministan su na ilimi ya fada to saboda haka abu ne yadda manzani yake fada kada ku abu naku ne na gida ku sake shi kuma wasu yan din wasu kasa kuma su da karbi program din su shi gajiyarsa kada mu bari dare ya mana to a karshe dai ina godewa jama'a musamman shi Sayyid Ibrahim wanda ya mana hukumar zannin ya ga cewa sai ya danka mana amanan makaranta su kutum a hannunmu muna masa godiya da wannan hukumar zanni sannan kuma ga malam Muhammad Sani shi ma muna gode masa tunda muka zo muna gidansa yana ta mana jindin iri iri kuma yana ta yi wa mutane jawabi yana gina jawabin su kuma karkashin hukumar zanni wanda mu kuma abin da muka sani shi ne mu din muna cin gajiyar sa ne shi din shi kuma yana ganin cewa mu ne muke yi mu kuma muna ganin cewa shi ne to saboda haka dai a tafiya haka kowa kowanne bangare yayi wa juna husnul zanni shi kuma kai wa mutum husnul zanni har ga Allah Allah subhanahu ta'ala zai kai shi inda kai ka kai shi da husnul zanninka muna mishi godiya haka nan duk wanda nake hango su iyayenmu malaman mu mukaddaman da wasu yan mata da mata da aka gayyata duk muna godiya da kuka ba mu lokutan ku ba zuwa ku wurare jawabin da muka yi kuma ku wajidan mu ne za ku zo ku san da wannan sako zuwa duk wanda kuka sani cikin gari har ma da waje domin mu haɗu gaba daya mu amfani juna kuma abin da zan gaya muku a ƙarshe ko tari ana bude makarantu da Allah a ce ana da tunanin a samu wani percentage din school fees din da yake shiga account to wallahi tallahi sun da muka bude wata dan makarantu tun da jidda yawan su babu wata makaranta da muke karban kwandala a wata ko a shekara kwata-kwata ko bincike din makaranta za mu ba ma yadda ta tura mana kudin mai ko kudin mota muna yin komai da alhihunmu ne muna so ne mu ba da gudunmuwar mu ba makarantu irin wanda kuka saba bane za a bude su a ce shi director mu'assisin wannan makaranta yana da wani percentage din kudin da makarantar take samu wannan babu shi kuma wannan ba dabarar mu bane Allah subhanahu wataala ne ya yadda ya tarbiyyantar da mu wannan tarbiya ya ba mu dangantaka dangana da abin da duk waɗannan makarantu suke samu domin haka ne kullum ina gaya wa malaman wannan makaranta su gyara niyoyinsu da zuciyoyinsu Allah subhanahu wataala kadai shi ne mai wadatarwa a kudin maraya Allah subhanahu wataala yake cewa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kuma muna ganin cewa to in tambun makarantun darul furqan ma bai wuce hukuncin kudin maraya bane ko dukiyar maraya ba sagari wa man kana zaliyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ma'ana shi duk wanda ya wadatu to ya hakura da duk abin da makarantar take samu shi ma har ya cire wani abu ya taimaka wa makarantar wanda kuma mai karamin karfi ne yana cikin malamai ne shugaban makaranta ne mu'assisin makaranta ne to falyakul bil ma'ruf ya dauki daidai abin da yake ganin cewa bukatar sa za ta yi mata a cikin wannan kudi din lokacin da Allah ya wadatar da shi kuma ya bari gaba daya wannan shi ne saboda manufar shi ne a hada kai a yada Qur'ani a hada kai a ceci halin da musulmai suke ciki to muna gode wa Allah subhanahu wataala ba da hikimar mu ba ba da dabarar mu ba ya sa mana dangana duk da irin halin da muke ciki ya sa mana dangana duk abin da makarantun suke samu ba ma waiwayawa mu gani sai dai mu ce da masu gudanar da makarantar duk abin da suka ga ya dace su yi su yi kawai ko ban abin da zamu yi magana a kai shi a lokacin da makaranta ta shiga cikin wani irin hali a cikin har malami ba a fiya to wannan shi ne zamu yi magana a kai to Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tabbatar da mu akan wannan himma irin wannan mun gode miki, mun gode miki, mun gode muku gaba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akwai kamar yadda na samu umarni anan cikin wadanda muke tare da su wanda muka zo da shi musamman a guru domin ya kasance headmaster a wannan makaranta shine Malam Umar Muhammad Hafiz. Malam Umar Muhammad Hafiz wannan alhamdulillah yana ɗaya daga cikin malamai na farko tun daga lokacin da aka buɗe makarantar Darul Furqan. Malamai huɗu ne suka fara assasa makarantar Darul Furqan wanda shi ɗin yana ɗaya daga cikin waɗannan malamai guda huɗu. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake bani sha'awan kasancewarsa a nan. Shi ne muka kawo shi tun daga guru domin ya kasance headmaster na wannan makaranta, sannan tare da abokin aikinsa wanda shi ma gashi nan sun zo su malamai guda biyu ne wanda kuma koyaushe yaran suka yawaita a shirye muke da mu karo malamai adadin yadda yara suke kuma adadin malaman da za a zo a kara. To saboda haka muna muku fatan alkhairi gaba daya. Allah subhanahu wa ta'ala ya taya muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum. Kun ji Darul Furqan, kun ji bayanin da shehi ya yi mana akan Darul Furqan, albarkacin wanda aka rataye da shi, da sunansa ake aiki kamar yadda ya ce zahiri ne ake ganin suke aiki. Badini himma shehu Ibrahim wa maratan tarawna ajaban wa maratan ukhra tarawna ajaban. To wannan yana daga dukkan abin da shehu Ibrahim ya roka da ya sha ruwan zamzam wa ja'ala fi kitabika ila liqa'i karamati ila liqa'i al'azim. To saboda haka wannan ka kai danka ya haddace qur'ani ya zama likita ya zama duk abin da ake zama wannan karama ce ta shehu Ibrahim. Wannan Darul Furqan shaida cewa ga ka in kana neman karamar shehu Ibrahim nan kai ka Darul Furqan ce ma ga karamar shehu Ibrahim. Kamar yadda Maulana Bashir Kari zai tashi yaro ɗan shekara bakwai karanta Qur'ani ya ce ga karamar shehu Ibrahim. Alkimi in an kara make wa ce yaro ka ina yayi karatu ka ce yayi a karamar shehu Ibrahim Darul Furqan. Ga wannan form duk mai son siyan form ya zo nan waje Alhaji Sadau naira 1000 kudin form. Kudin registration naira 5400 kudin registration. Sannan sai kuma kudin school fees kowane lokaci naira 3000 kasar sabanin naira 30,000 da kake kashewa a makarantar boko ka ganin ki goma. To yanzu 3000 zaka biya duk naira 3000 yaran ka a sanar da shi addini a sanar da shi karatun zamani. Dole mutumin da ya san abu ya dinga takaici kullun shi cewa mahaddacin Qur'ani ya dinga ganin kansa bai isa ba, a isasshe ne shi ya kai da koma kansa baya. Saboda haka ai gaggawa zuwa shiga wannan makaranta. Karshen magana za mu mika wa Malam Sidi, zai magana a madadin iyayen yara su ba da haɗin kai da wannan alheri da ya shigo wannan gari. Bismillahirrahmanirrahim.